بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن أزكى الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دوانا يمشي أيوة أصابت shahudu sha biyar ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda yazo daidai da 16 ga watan hudu 2022 Gregorian calendar. To yadda muka saba zamu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai tsarki a cikin wannan sura mai albarka, suratul tauba, a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin lamba. Yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki zamu tashi aya ta 109 a cikin wannan sura, bayan da Allah madaukakin sarki yayi mana bayani wato akan kalban sadaka da zakka da Allah ya wajabta akan ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai karba a gurin mu'minai da kuma raba ta a talakawa wanda suka cancanci a basu. Kuma sai muka sake dawowa kan kissar mu ta yakin Tabuka, inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim, alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat. Shin wai ba su da masaniya ne cewa lalle Allah madaukakin sarki huwa yaqbalu tawba shine wanda yake karban tuba? Ba san da wannan ba, Allah shine yake karban tuba an ibadihi daga bayinsa. Wa yakuzu sadaqat kuma shine yake karban sadakokin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba cikin dukiyar mutane. Wa anna Allahu at-tawwab, kuma tabbas lalle Allah madaukakin sarki shine mai karban tuba ar-rahim, mai yawan watakenan jin kai. Wannan aya da malaman tafsir suka ce ta sauka akan wato kenan mutanen da suke zargin mu'minan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a jinkirta tuban su har sai abin da Allah ya hukunta. Bayan an dawo Tabuka mun yi magana, masu kawo uzuri sun zo masallaci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun bashi uzuri, ga dalilin da yasa ba su zo ba, ga dalilin da yasa ba su zo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kuje ku, Allah ya yafe ku. Kuma bayani cewa akwai wasu mutum uku da Hilal bin Umayya al-Waqifi da Murara da kuma Ka'ab bin Malik al-Ansari, su uku suka zo suka faɗi gaskiya tsakaninsu da Allah cewa su ba su da dalili, suna da daman su je amma ba su je ba, sakaci ne kawai irin nasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kowa in ya zo ya faɗi wannan sai ya ce amma haza faƙar sadaka faƙum hatta ya hukumallahu fika, wannan mutum ya faɗi gaskiya. Don haka yanzu al'amarin sa ya koma gurin Allah, ka tashi ka tafi har sai Allah ya hukunci akan ka. Haka suka tashi suka tafi. Daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zartar da doka akan su cewa daga yau ba a yarda wani musulmi ya sake musu magana ba, kwata kwata kar kowane musulmi ya sake musu magana. Haka suka rayu a Madina kwana da kwanaki, babu wanda yake musu magana, hatta ko suna tsammanin wani mutumin da suka fi kusa da shi, kamar yadda Ka'ab yake cewa ya je gurin Abu Qatada a matsayinsa na ɗan uwansa na jini, sai ya tsallaka lambunsa ya shiga ya je same shi a cike masa magana, amma sai ya kikula shi kawai da ƙarshen ta ce masa Allahu rasuluhu a'lam. To wannan abu da aka musu ya sa su a cikin damuwa ƙwarai da gaske. su wa'anda ba su tuba kuma su ne suke cewa to yanzu aina nahnu min haula'i me amfanin wannan gaskiyar tasu da suka fada musu yanzu ga shankalin makunce su kuma sun je sun jawo kansu wato jangwam saboda suna cikin halin kakani kai to akan wannan magana da suke fada shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah mai alamu sun su wa'anda ba su tuban nan ba ba su da masaniyan cewa annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadi Allah yana karban tuban bayin sa su dan yi haƙuri ma su ga irin tuban da Allah madaukakin sarki zai musu Allah zai karbi tuban su ya kamata ce wato kenan sun san wannan sannan da Allah madaukakin sarki ya ce annallaha huwa yaqbalu inda yace annallaha yaqbalu tawbata bai ba alami alamu an Allah ya kabbalu tawbata ba su san cewa Allah madaukakin sarki yana karban tuba ba yayi amma sai ce annallaha huwa ya kabbalu tawba Allah madaukakin sarki shi din da shi ne yake karban tuba to kaga akwai dole wannan huwa din a balagance sai an sama masa wato kenan matsayi ne dalilin shigowansa wasu malaman balaga suka ce taukidi ne karfafawa magana ne a tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi yake karba wasu kuma suka ce a'a idan an cire shi alami alamu annallaha yaqbalu tawbata in an cire shi zai bada ihtimali cewa karban tuba a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman karban tuban Allah madaukakin sarki ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya karban tuba akwai ihtimalin haka cikin ma'anar in mutun yadda yana zari a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya karban tuban mutane in ya karba kuma Allah madaukakin sarki ya karba tuba dan haka wannan ta zo a matsayin hasaru ne ta rike ta sa takunkumi ta tukuikuye cewa Allah shi kadai ne yake karban tuba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake karban tuban mutane ba kuma kusan shine zai bada ma'ana dan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fada masa da shine mai karban tuba wayancan duma ce ku je Allah ya gafarta muku kun ga a gurin Allah ne da shine mai karban tuba tunda sun fada masa gaskiya sai ce shikenan ba matsala an karbi tuban ku amma sai irja'in ta zuwa ga Allah madaukakin sarki sadaka Allah shi kadai ne yake da wato wannan authority din ya ba wa kansa bai ba wa kowa ba shi yasa dabiru huwa yazo anan gurin Allah madaukakin sarki shi ne yake karban tuba an ibadi ke gaban daga bayan sa waya kuzu sadakat sannan Allah yana karban sadaka can ba an ce kuzmin amwalihim sadakatan tudhhiruhum ba to Allah madaukakin sarki shine yake karban sadaka har yanzu idan mutun ya dauki dukiyarsa ya bayar ba su sun ki bada dukiyarsa a tafi yaki ba suka kwance su a gida ba wayanda suka bayar din kana zamanin wato kenan ba su da wayo ne ba su san ciwon dukiya ba Allah madaukakin sarki shi da kansa yake karban wato kenan sadaka don haka shi zai bada ladansa saboda haka malamai akan wannan sun ruwaito hadisai da yawa daga ciki akwai hadisi da yake cewa inna Allah yaqbalu sadaqata Allah madaukakin sarki yana karban sadaka wa ya'khudhuha bi yaminihi yakan karbi sadakar da hannunsa na dama fayurabbiha li ahadikum sai rene ta girma don amfanin ɗaya daga cikin ku mana wanda ya bada sadakar kenan kama yurabbi ahadukum muhrahu kaman yanda ɗayan ku yake renan dan dokin sa mutum da yasa dan karamin doki kana bashi ciyawa kana bashi dusa kana masa luguma har wata rana sai ya zama ingarma haka Allah madaukakin sarki kawa da sadaka yar kadan zai rika renanta yana girma da ita yana girma da ita har sai ta kai illa masha Allah mun gane wannan yawa hakan nan hatta annal luqmata har ko da loma ɗaya zaka bayar Allah yana girma da ita la tasiru mithlu uhudin wallahi sai ta girma kamar musulun kamar girman dutsen Uhud kamar zanen dutsen Uhud to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake yi da sadaka idan ya karba kenan zalika fi kitabillahi wannan haka yazo a cikin wato kenan littafin Allah madaukakin sarki dan haka Allah shi yake karban tuba yake karban tuba shine kuma yake karban sadaka kuma wato kenan da hannunsa a cikin wannan hadisi ingantacce a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatasaddaqu ahadu babu wani mutum ɗaya daga cikin ku da zai sadaka bitamratin da kwayan dabino kwara ɗaya tal min kasabin dayyibin ta hanyar tsororin sa na halal, dukiyarsa ta halal ba dukiya ta haram ba, gumunsa yaje ya samu kuma ya dauka kuma ya bar koda wato kenan wayan dabino ne illa akadha Allahu bi yaminihi, sai Allah ya karbo wannan dukiyar da hannunsa na dama. A wannan waya yace wato rabbu sai areneta fi kafir rahman, a tafin hannun Allah ar-rahman, hatta takuna a'zamu min al-jabal, wallahi sai tafi girman dutse girma. Dabino kwaya din nan zai rika kumbura, yana kumbura kuma girman sa sai yafi wato kenan girman dutse. Allah madaukakin sarki zai rene shi haka, shine ma'ana yaqbalu tawbata, Allah shi yake karban wa yaqbalu sadaka, ko ya akuzu sadaka, sori, Allah shi yake karban wato kenan sadaka da kansa. A wata riwaya yake cewa inna sadaka lataqa'u fi kafir rahman, sadakan da mutum yake bayarwa tana fadawa tafin hannun Allah mai rahama, kabla an taka fi kaffi sa'ili, kafin ta shiga hannun mai roƙon. Jama'a a taimaka mana da sadaka. Okay, to shikenan, gashi ka dauko zai mika ko kafin mai karban ya karba, to sadakar ta shiga cikin tafin hannun Allah madaukakin sarki. To haka fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluhu, Allah zai rene ta ta girma ta girma ta girma, kamar da ɗayan ku yake renan dan dokin sa, dan dukushin sa har ya girma. Aka fasilatin ka fasiliki, ko kuma kamar yanda yake renan dan rakumin sa, dan kankani, dan jili har ya girma, ya kai wato kenan karan sa ya kai sille, ya kai ya gaggaba. Wallahu yudha'ifu liman yasha, tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan shi yake ninninkawa wato kenan ga wanda yake so. To shine Allah madaukakin sarki ce a bada musu cewa lalle ya kamata su san cewa Allah shi yake wato kenan karban tuba, sannan kuma shi yake karban sadaka. Duk abin da mutum ya bayar indai da sunan sadaka ne, Allah zai karba da hannunsa na dama, ya rene shi har ya kai wato kenan inda ya kamata ce ya kai. Anan akwai maganganu guda biyu, malamai suka ce don akwai ihtimali na tawili, Allah yana karban da hannunsa na dama, maganganu guda biyu, wasu suka ce da hannunsa na dama yake karba, wanda kamar isu Imam Malik Allah madaukakin sarki musu rahama, da Sufyan ats-Tsauri, da Abdullahi ibn Mubarak suka ce idan magana ta zo a kaya ko hadisi ya zo da irin wannan, sai akan gudanar da ita akan haka ba tare da kaifiya ba, ta hannun Allah kamar yadda ya zo cikin hadisin ko yadda ya zo cikin aya, ba tare da wata kenan a bashi wani tawili ba. Amma duk da haka wannan ba zai hana wasu malamai su kuma su masa wata mahanga daban ba, don sukan ce karban da Allah yake yi ma dukiya a hannunsa na dama, ai wato kenan akan mizani Allah zai rene ta har ta kai. Hannun ba hannu ne irin namu wanda ake nufi ba, muke nufi ba, mun gane wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Sai suka bada misali cewa akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa radan lahira, Allah zai cewa dan adam ya ibn adam maritu walam ta'udni, ya kai dan adam tabbas nayi rashin lafiya amma baka kai min ziyara ba. Rashin lafiyar da Allah yake nufi shi da kansa ne rashin lafiya, kaga ba zahirin sa bane. Saboda haka sai suke gina shi wato kenan akan wannan. To wallahu ta'ala a'lam. Allah madaukakin sarki yace shine mai karban, shine wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne, ar-rahimu shi kuma wato kenan mai yawan jinka ne. To mu je mala
wa qul man fa sayyallahu wa rasuluhu wa al-mu'minun wa satradduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati fa yunabbihum bima kuntum ta'malun.
Allah madaukakin sarki ya ce wa qul lahum, ka gaya musu ya Muhammad, ayyamalu, kowa je aiki na alkhairi, ku je ku yi aiki na alkhairi, kowa ya je ya tabbatar cewa a rayuwarsa alkhairi yake aikatawa, fasayarallahu amalakum, da sannan Allah madaukakin sarki zai ga aikin kowa. Saboda ai akwai rana dogo wanda za a zo a yi display, nan da zo tun daga aikin ka na farko za a zo a jibge shi da mai kyan da marar kyan sai a auna shi dan haka ku yi aiki na alkhairi duk aikin da kuka yi na alkhairi Allah yana kallo babu kwaya zarra na aikin ka na alkhairi da za ta lalace haba a mantura ba san da zaman ta ba duk abin da kai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafaluna akwai mala'iku masu karimci suna nan duk abin da kuke suna abin kuma suna rubutawa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun duk abin da kuke ko na makirci ne ko na menene manzanninmu suna tare da ku suna rubutawa suna rubutawa ma yalfiz min qawli illa ladayhi raqibun atidu duk wani lafazi da zaka fitar malamai ay mala'iku raqibu atidu suna nan suna rubuta suna rubuta suna rubuta har ma Sheikh Usman dan fodi yake cewa ya kai dan adam in za kai magana ka san maganganu kala kala ne akwai maganganun batsa wanda in kai rubutu in kai za a rubuta maka zunubi ne akwai kuma na alkhairi in kai za a rubuta maka lada ne akwai kuma fululi fululi din nan shine maganar da kai wanda ba a rubuta maka lada ba a rubuta maka zunubi ba ko misali kace barin jin sai goyi ba lada akan wannan barin jin sai goyi ba shi babu lada akan wannan babu zunubi akan wannan ko zaman da za ku yi kuitaɗin da ba ku ci naman kowa ba kuna magana akan dai abin da ya shafi abin nan haka dai rahar ku ta yau da kullum ba ruwanku da wani abin da ya shafi sabon kun kiyaye amma dai ba zikiri kuma kuke ba karatun alkur'ani ba wanda ana kiransa fululu ko sai ya ce to wannan fululu din ya kamata ka nisance shi saboda dalilai da yawa na farko ya ce ka hutar da mala'iku masu rubutawa kuma takaddar ka katta kumbura da abin da ba shi da wani amfani sadaka kenan mu ya kamata mutum kullum ya rika aunawa abubuwan da zai yi da abubuwan da zai faɗa su zama janibin abin da tabbas zai samu lada ne aikin da zai yi aiki ne na lada maganar da zai yi magana ce ta lada ba ma kawai wai kawai ya bar sako ba a fululi ma din ya bari wanda shi ne malami yake cewa ya ce dubi dai yara samari wanda su ya kamata da wuri sai ta ilimi tun da fari gaskiya ta riga yi shari yawa shi da suke nufi ba sai fululu da shan sigari ba su son ya ci gifari sun fi jin maganar sharari ko mai faɗa musu za su kabari daga bagare su ba shiga ba mahalli shahid shi ne cewa an fi samun fululu a gurin yara matasa kullum waya ne a hannunsu kullum kallakallon da ya shiri ne ta kullum madadin da sauransu ko kuma mutanen da ba su damu da zikiri ba sai fululu da shan sigari ba su son istighfari kaga ya bangaren zikiri ba su damu da shi ba sai fululu sai kuma su bara bangaren laifi to Allah madaukakin sarki ce ayi malu ku yi aiki na alkhairi fa sayarallahu amalakum da sannan Allah madaukakin sarki zai ga aikin ku wa rasuluhu manzan sa ma zai ga aikin da kuke duk aikin da kuke na alkhairi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani yana gani ba ko za a zo a ga masa kun yi kaza kun yi kaza zai gani da idan sa kun yi kaza kun yi kaza hatta bayan ya bar duniya akwai da yake cewa inna a'malu ummati turadu alayya ayyukan al'umma ta da suke wa za a ana kawo mai ina kabari za a kawo mai wani da wani ga abin da yake kaga kenan ba zai dadi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance da kabarin sa kai kuma kana cinkusa masa bakin ciki ba kai kana yana son ya ga ka shiriya kuma ana kai masa ayyukanka kullun an je sai ya ga munanan sun fi yawa kaga wata kenan ba zai ji dadi wallahi ta'ala a'ala dan haka manzon sa ma zai ga aikin wal mu'minuna kai mu'minai ma za su gani duk abin da kake mutane ba sa gani mutane suna gani ko ka je ka boye akan wannan ya zo cikin hadisi cewa ko dan adam zai shiga cikin dutse a ce za a samu wani fan dutse kai duk da ba za ka shige cikin sa kaman kwai a rufe bayan sa a komai da komai a yimke shi ka je kai wani aikin a can ko na alkhairi ko na sharri sai ya fito jama'a sun sani sai ya fito jama'a sun sani duk abin da ka je ka boye kai in dai baka daina yi ba to wata rana zai fito jama'a to haka shi yasa zaka ga bayan Allah da suke ayyuka na alkhairi sai gashi muna ana karanta mana muna ji ya fita amma ba sun yi yan kokarin su boye dan tsakanin su da Allah suke amma yayi ya fita haka wanda suka je suka boye suka sharri ko su je su boye su je su boye su wata rana zaka ganshi a abin nan dan haka Allah zai ga aikin ka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin ka, mu'minai ma za su ga aikin wasaturaduna, kuma da sannan za a dawo da kai ranar lahira ila alimul gaibi, zuwa ga Allah wanda shine masanin abin da ya faku, wa shahadati da abin da yake fili. Allah na kalla abin da yake boye da abin da yake fili duka, ko wa yusur zarratu fi zalma'i kama yara ma ga bata talma'i, kwayar zarra da take cikin duhun dare Allah yana kallanta kamar yanda yake gani abin da yake gargashin teku, saboda babu abin da zai buma masa. Sai na biyo ku wallahi Allah madaukaki sai ki zai ba ku labari bima kuntum ta'malun da abin da ku kasance kuna aikata a duniya, abin da ka aikata a duniya kada kanka za a baka a rubuce ma, kashi wannan shine aikin ka, karanta sai ka kita baka kuma ka karanta kai da kanka za ka karanta ka ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza, babu sharri babu zanka. To mu je wallahi
وآخرون مرجون لأمر الله إما يؤثرهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
الله مدوكك سلكي يتشي وآخرون سنن بايو وإنشان دمكي مغانا دين أتكين سوكم أكو وإنسو متاني دبان مرجون لأمر الله واندسو أنجين كرتدسو murjauna ba rajana kwadayin lada ko wani abu ba, a'a turji man ta shawo ko wato ile kai man sha ka tura baya wanda kake so ka jawo wanda kake bukata. Yawwa, saboda haka akwai wasu mutane da ba su kuma an dakatar da al'amarin su tukunna an abinda ba su administration suke cewa wai menene KIV ko KIV keep in view, to an yi keep in house in view sai an aje su a gefe tukunna sai an yi viewing a ga meye abin nan. Akwai wasu mutane wanda aka yi musu haka li amrullahi, saboda neman umarnin Allah, mai Allah zai hukunci a kansu imma yu'adzibuhum, ko dai Allah madaukakin sarki musu azaba saboda laifin da suka yi, wai imma yatubu alaihim, ko kuma Allah madaukakin sarki ya tuba a kansu, wallahu alimun, lalle Allah madaukakin sarki masani ne hakimu, kuma wanda yake wato kinan gwani a cikin tsarinsa. Wannan aya malamai suka ce ta sauka akan wayannan mutane uku da aka jinkirta da lamarin, su ne Ka'ab dan Malik da Hilal bin Umayya al-Waqifi da kuma Murara ibn Rabi'a. Wayannan mutane guda uku da suka faɗi gaskiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a dakatar da lamarin su kunna, sai an abin da su, to su ne wannan aya take abin da su. Wannan kuma ya rage na Allah, in ya ga dama ya yafe musu, in ya ga dama wato kenan hukunta su, amma dai sun faɗi gaskiya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa ana hadisin Qudsi, Allah yace ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani, duk inda bawa na yake tsammani na to anan nake, indai kana tsammanin Allah zai maka rahama, Allah zai maka rahama, idan kuma kana tsammanin Allah madaukakin sarki zai azabtar da kai, haka ne a cikin zuciyarka ka san kawai kai ma kona kama kawai za a yi, to haka din ne za ta faru. Saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa musinnu zanni billahi, kada ɗayan ku ya kuskure mutu face yana da kyakkyawan zato tsakaninsa da Allah madaukakin sarki, don haka kyakkyawan zato da muke musu shine Allah madaukakin sarki zai gafarta musu, kuma ya gafarta musu. To mu je mallam
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتحريفا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
الله مدوكين سكي تشي والذين اتخذوا مسجدا ziraran, ko kuma alladhina takazu, ko kamar da Allah rama ya karanta alladhina takazu mufti, kaga in kace alladhina takazu ya zama wato kenan kalamun musta'anif, ya zama mubtada kenan, amma in kace walladhina takazu bina'in ala ma kal sabaka ay wa minhum alladhina takazu masjida, daga cikin su akwai wa'anda su kuma suka riki wato kenan wani masallaci ziraran dan cutarwa, musamman suka gina masallaci don su cutar da musulmi, su cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, su cutar da musulunci gaba daya, ta haka ya zama sun cinye shi diraran wa kufran, da kuma tabbatar da kafircin su, don lalata musulunci ai kafirci ne. Yawwa, wa tafrikan kuma sun riki wannan masallaci ne dan su raba tsakani bainal mu'minin tsakanin mu'minai su kawo wato kenan division tsakanin mu'minai divide and rule suke so su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa irsadan liman harab Allah kuma sun riki wannan masallaci wato kenan saboda su jira wani lokaci da zai zo shi dan su samu wata gabar da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan barna mun gane wannan shine rasdu ko yawo shine rasdu ka jira matsala ta faru da wani za su gina masallacin su rika operating remotely haka haka har su na jira har sai sun samu wani chance din da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan illa kuma haka din sun yi ne ga wanda don taimaka ma wanda irsada liman harab Allah wa rasuluhu wanda ya yaki Allah madaukakin sarki da manzon Allah madaukakin sarki min qablu da can kafin ma wannan wato kenan abin ya faru to wayannan mutane Allah madaukakin sarki ce wallahi alfunna wallahi za su zo suna muku rantsuwa mu da muka gina wannan masallacin in aradna in har muna da wata manufa akan wannan gina wannan masallacin ba komai bace illal husna face kikkiawan nufi mu muna da kikkiawan nufi da manufa a cikin zuciyarmu wallahi shahadu innahu lakazim amma tabbas Allah madaukakin sarki ya shaida cewa su makaryata ne ƙarya suke wallahi ba gaskiya suka faɗa ba ba gaskiya suka faɗa ba saboda haka wato kenan ƙarya suke yi wannan aya an ce ta sauka a fima ruwiya an abi amir akwai wani mutum ana kiransa abu amir ar-rahibi abu amir ar-rahibi asalinsa wato kenan ya je shi gurin kaisara ya zama kirista ya dawo yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan madina amma tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ne kuma har ya taba fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ake yakanka wallahi sai na shiga na taimaka a yake ka sai na shiga na taimaka wato kenan a yake ka saboda haka tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ne don haka yana tare da mutanen makka anan yana tare da munafukai na cikin garin madina sannan hatta yakin da aka yi na hunaini wanda muka bada labari abu amir ar-rahibi yana ciki a lokacin da ya ga an samu karar yaki zillare zillare samu ya gudu hakan ne suke tsammani suke tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga karshe ya tafi da asalinsa ba nasare bane daga karshe ya tafi gurin kaisar sarkin abin Rum kenan ko yaje ya kiristantu a can sannan ya hada kai da mutanen cikin garin Madina munafukan cikin Madina cewa zai dawo Madina amma kafin ya dawo su gina masallaci idan yazo shi zai zanna tare da su a cikin masallaci da sunan ya musulunta za a rika yin sallah za a yi komai da komai amma wannan masallacin zai zama santa ne na counter reaction tsakanin abinda ake operating a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma nasu masallacin sai zaman nan ana da awa mai kyau su kuma can suna warwarewa abinda ake kuma kullun za su zama suna kokarin ya jan hankalin mutane ne da haka sune Allah madaukakin sarki sai ya ce musu kenan alladheena taqadu masjida dirara sune wanda suka riki masallaci wato kenan dan cutarwa a wani riwaya aka ce ainihin mutanen Quba'a su ne suka fara gina masallaci wannan masallaci da suka zanna sai ƴan uwansu sai su ma suka kishin gina wancan masallacin sai suka hada kai da Abu Amir ar-Rahib suka je suka gina wancan masallaci wato kenan dan cutarwa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutanen Quba'a sun zo sun kira annabi sallallahu alaihi wasallam ga masallaci da muka gina na Quba muna so ka zo kai mana sallah a cikin sa ka albarkace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tako ya zo ya sallah a cikin wannan masallaci ya albarkace masallacin su kuma sai su gaji ta ishe ashe kenan dama ce su ma za su iya gina nasu su kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a ciki ya albarkace masallacin amma yanzu kaman an ba su license ne wanda za su yi wato kenan barnar su a cikin wannan lokacin da haka sai suka je suka sami annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa mu ma mun gina masallaci ko za mu gina masallaci muna son ka zo kai mana sallah a gurin sai mu gina masallaci a cikin wannan yanayin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musu yanzu nayi azaba zan tafi yakin Tabuka amma yanzu bazan samu dama ba amma ku hakuri idan na dawo to shikenan zan iya zuwa sai ne muku abin a cikin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi da ya dawo ran da ya dawo an zo an zana ni komai da komai washe gari ya shiga yawan kaya sako riga zai tafi zai je same su ya salla a wannan masallaci sai ga waya aya ta sauka allazina takadu masjidan diraran wa innan mutanen fa da suka riki masallaci dan cutarwa ko to ga halin da suke ciki ga halin da suke ciki dan haka karfe salla a cikin masallacin dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kira wasu daga cikin sahabbansa ya ce musu lalle su je su rushe masallacin aka je aka rushe masallacin ko ne masallacin ko me da komai shikenan rishan wannan sentence tasu da suke so su operating wajen counter acting abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so su yi wannan sentence ta rushe to fadin Allah da yace alladina takazu masjidan dirarar kalman dirar ta cutarwa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake la darara wala dirara yawa la darara wala dirar da haka suka ce darar shine wato kenan kamar yadda Bahaushe yake cewa ba cuta ba cutarwa darar shine cuta shine abin idan ka cutar da mutum kai ka amfana shine darar dirar kuma shine ka cutar da mutum kai ko ba amfana za ka yi ba za ka kawo masa matsala amma kai ba za ka amfana ba wannan shine ake kira sa dirar idan kuma kai ma za ka amfana mun gane wannan ko wani misali a ce kai babban mai kudi ne ka kawo gatan generator a jikin ɗakin sa ka gana amma a cikin gidanka ka kafa shi jirgin yana ta diri amma kai gidanka ana shan air condition shi kuma diri ya zama zai magana da matarsa sai ya kola sai ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba wannan shine darar saboda kai ka amfana mun gane wannan yawa ko kuma kai wani dalilin da an ba ku wani abu wanda yake kai naira 20,000 ne kai 10 shi 10 sai kai wani dalilin da zaka da ibe 12 ka ba shi 8 yanzu biyun da ka kara kanka kai ka amfana ko darar kenan shi kuma biyun da ka rage masa ya cutu shine wato kenan darar ka cutar da shi amma da a ce a fasa kowa ya rasa ne shine zai amfana ka rusa kai ma baka amfana ba amma shi ya amfana wannan shine ake kiran sa dirar to duka biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dira babu cuta babu kuma wato kenan cutarwa mun gane wannan da haka wannan aya ta hana akan wannan malamai sai suka samu fikihu cewa kenan yanzu duk abinda zai iya cutarwa hukuma tana da hakkin ta hana shi musamman idan dirar ne mun gane duk abin da yake dara ai su wancan masallacin nasu su ba abin da za su amfana tunda ba musulmi bane masallacin sallar da za su yi a cikin sa ba za ta amfane su ba amma za su cutar da musulmi dan haka shi yasa yace wallazina takazu masjidan diraran sai amfani da kalmar dirar dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka rushe wannan masallacin da akwai wani amfani da suke amfanuwa da shi wala Allah da sai a dauki wani mataki dan haka yanzu akan wannan duk lokacin da mutum ya kiri wani abin da zai cutar da al'umma kuma shi ba zai amfana ba to wannan kadan ba za a bar wannan abin ya faru ba duk abin da zai cuci musulmi ya cuci gari ya kawo matsala a gari shi mai kawo ba wani amfani na kirki da zai amfana wajibi hukuma ta hana wannan wajibi al'umman gari ko al'umman anguwa ko al'umman gida su hana wannan abin mun gane wannan based on abin da wannan aya take karantawa idan kuma shi yana da wata manufa to yanzu sai a duba a gani menene akafu dararain irtikabu akafu dararain wajibun da amfanin da zai samu shi din tunda zai amfana ko da kuma cutar da zai kawo wani ne fi girma idan cutar da zai kawo ta fi girma dole a hana shi dole a hana shi kuma dole ya hakuri saboda zai cutar da mutanen anguwarsu dole a taka masa birki yanzu kenan ba za a yi magana da abin turawa suke ta yayatawa a duniya freedom ba freedom of speech freedom of kaza 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 shi yasa ba za a bar mutum ya zo yana faɗan maganganu a gidan radio ko a television ko yana watsawa a cikin yanar gizo-gizo abinda zai rusa al'umma gaba dayanta ko ya cutar da ita ko kawo mata matsala saboda wai shi zai wani amfanin kansa ba dole za a hana wannan mun gane wanda ko suka tsaya cewa sai an bashi dama saboda freedom of expression ko freedom na rayuwa to wannan ba su kawo barna ne na su karba da yanzu kamar misali irin maganganun da Abdul Jabbar yayi dole a kama a hana shi tunda yanzu kaga wannan dirar ne gaba daya in ma darar ne shi zai amfana saboda shi ya samu daukaka zai samu kudi daga wajen kasashen da yake musu aiki zai samu menene wannan amfanin da yake samu na kudi da samun daukaka a gurin mutanen da suke mabiyansa suna da ruda shi yana jin dadi yana abin nan wannan amfanin da zai samu to cutar da al'umma da cutar da musulunci da dole ta kama masa mulki wannan haka yake a cikin wato kenan kowane lamari a garkashin wato kenan karantarwa wannan aya la darara wala wato kenan dirar mun gane wannan yawa kuma hatta masallaci malamai suka ce in masallacin da za a yi asali da bayin Allah duk inda suka je su Anas bin Malik yake cewa lokacin da muka isa Iraki sai za ja'alu kullama khatu khatwatan ra'ul masjida duk inda suka ga masallaci suna tafiya daya biyu masallaci tagu daya biyu masallaci yace ma hadhihi albid'a ana zamale yace wannan irin bid'a yace wallahi wa in kanat qabilatun bi asriha la takfiha masjidun wahidun ala adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila guda daya duk yawan ta masallaci daya ishe su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zamu gane qabila guda daya a lokacin da aka yi yakin Yamama kabila ɗaya tana asarar mutum 500 a cikin mazajen da ta tura suka je su za ta yi asarar shahidai zur mutum 500 mutum nawa ta tura ko mutum nawa ta rage a gida amma masallaci ɗaya ishe su sadaka tafiya nan masallaci ta tafiya nan akan wannan ma wasu daga cikin malamai ba su ba da izinin bayan an yi masallaci na farko a cikin gari a sake yin wani masallaci ba su ba da izini akan wannan in kuma har haka ta faru to su ba za su je wannan masallacin su yi sallah ba saboda haɗin kan al'ummar musulmi ko kwanan nan naji wani mana cewa duk masallatun da suke cikin garin Azare masallaci sama da 20 da sunan Juma'a shi sarkin garin yayi ruku ga dadin masallaci guda 4 ne kawai dan su ne suka zo har fa da suka nemi permission sai kai kowa ya ga dama kawai sai ya je gina masallaci kansa kowa ya gada ba sai je gina masallaci ya gina masallaci juma'a na gina masallaci sai ga tsakanin masallaci da masallacin juma'a kai har a gidan mai ana masallacin juma'a ka dauke ba saboda kowa yanzu ya dauke shi kawai a bin wallahi in ka dauke Najeriya ba za ka samu inda ake ka tsallake Najeriya da irin ta Allah ba za ka samu kasashen da kawai haka kawai da ka gana ma ko kana da kudi suka gina masallaci ba wallahi sai da sanin hukuma kuma sai an yi da kuma sai an yi shakan tsari amma mu da yake da haka muke kara zubin kowa sai yi masallacinsa wato kenan yanda ya gada Ibn Jarir At-Tabari ya kawo hikayar wani daga cikin manyan malaman tabi'a ya zo masallaci aka ce sai an yi da sallah a masallaci kaza ba su yi da ba sai ce a ai tunda ba samu adam ba zan je wani masallaci ba saboda yanda suke girmama masallacin farko da kuma wato kenan kokarin tabbatar da al'umma musulmi akan wato kenan abu guda daya Allah ta'ala alam sannan idan mutum ya gina masallaci wanda duk wata sharuɗan dirar ko darar ta fita akan wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah zai gina masa gida a cikin aljanna Allah bana lahu lahu baitan fil jannati Allah madaukakin sarki zai gina masa wato idan gina gida a gidan aljanna to yawanci mu abinda muke gino a kansa shine cewa kullum kana son abu a yi shi rana daya masu tunani na gari na taba karanta tarihin wani mutum ice cream yake sayarwa da kekensa yaje nan gidan man a kasar Syria a larabe ne da kasar Syria kullum in yaje ya sayar idan ya zo ya samu misali a ce ya samu 500 a ciki sai ya ware 100 sai aje shi na gina masallaci ne sauran sai ya amfani da kansa kullun haka yake yayi shekara wajen 16 ne duk inda ya san dubu ya samu ya san abin da zai ware na masallaci har sai da ta kai ga ya tara kudin sa da kansa yazo ya kera masallaci ya gina masallaci babba kaman wannan ya ba al'umma musulmi yanzu ya mutu ya tafi abin sa amma kaga ba mu da irin waɗannan tsare-tsaren a rayuwa saboda kawai sai da mu jira sai masu kuɗi su zo su gina masallaci ko hukuma ta zo ta gina mana masallaci bayan kuma masallacin wanda ya gina Allah zai gina masa gida a gidan aljanna sai masu kuɗi ne kawai suke neman aljanna a Indonesia daga ran da mutum ya samu sana'ar da zai yi ko ya samu aikin gwamnati ko aiki a kamfani shi da kansa zai zo ya ware wani percentage a cikin salarin nasa a ce a rika tura shi gefe a rika tura shi gefe wannan ya fita a cikin lissafin sa idan misali 30,000 ne to duk wata zai ce a ɗebi 3,000 a ture gefe a ɗebi 3,000 a ture gefe har sai ran da suka isa zuwa aikin haji sai ya karbo kayansa sai ya biya kudin aikin haji je saboda muhimmancin haji a rayuwarsu don haka idan ka je aikin haji zaka ga ƴan Indonesia sun fi kowa yawa saboda sun gina akan wannan ko sana'a kake ko tsire kake sayarwa ko gida kake mace take sayarwa ko menene suke sayarwa dole a cikin abin da suke samu akwai certain percentage da suke aje shi a gefe saboda wannan aikin to kaga in mutun yayi hakan nan zai iya samun damar yaje aikin haji da kudin sa na halal din sa da gumin sa zai kuma iya samun damar da zai gina masallaci da kansa ya sai fulloti ko mai komai da kansa to irin waɗannan tunanin wato wani lokaci yakan dan wahal da mu dukkan dan wahal da mu ya kamata kuma a ce wato kenan a muna sanar da su muna kuma wato kenan cin abin din su wa min hadha albadi min wajhin akar min darari min al'adawai wa idan misali ko wani abu mutum na cutarwa da ake magana a kansa kawai misali a ce mutum ya sa juji a kofar gidan wani yana fitar da tsutsa ko wani abu ko ya tara kasa a kan hanyar da mutane suke wuce wanda bai san da ita ba zai tuntube ya fadi ko wani abubuwa makamantan wannan to ana son mutum ya zama yana da nazarin da yanzu bai cutar da kowane dan musulmi ba amma idan darar din ya zama dan kadan ne kuma amfanin sa yana da yawa to al'umma musulmi ana son su yi hakuri ga wannan mutumin da ya kawo darar din saboda amfanin sa misali mai injin nika kullun yana nika muku tuwon gidan ku amma ga kuma wannan iska da take hayaki da yake fita ta ciki ai yana daga cikin abubuwan da suke contribution ga wajen suke contributing abin da ake kira air pollution ko da sauransu to dole za ku yi hakuri da irin waɗannan abubuwa din dole akwai wani abin da za a kawo na ci gaban ku ne amma sai a dan kawo cikas a wani to saboda haka irin waɗannan abubuwa yawanci wato kenan hakuri ake yi da su idan har ka haka ta faru based on abinda wannan aya wato kenan take karantar da mu allazina takazu masjidan diraran wa kufran abinda kake kufran saboda yaki da suke da addinin musulunci wanda suka riki masallaci dan kafirci dan kafirci sannan wa tafriqan bainal mu'minina da kawo rarraba kai tsakanin musulmi kafin a gina masallaci ya kamata a yi nazari shin ana da bukatar masallacin nan menene dalilin da yasa za a yi shi shin an yi zai cutar da masallaci zai janye population din wani masallaci ya zama abin nan yanzu kuma masallaci a cikin garin Adar ce masallacin Juma'a wajen sama da 20 ne amfanin sa bai da amfani idan mutanen nan suka ta duk fadin Adar bai fi karfa masallacin guda ɗaya ba dai tol kuma a samu limami mutumin kirki ya zo ya address din su da kudu ba ɗaya duk za su tafi da aiki ɗaya duka za su tafi da ra'ayi ɗaya in matsala ta taso a kawo ta gaban jama'ar gaba ɗayan garin kowa ya san da abin da ake ciki amma an rabu wannan ya zauna wannan ya zauna abin da nasu ke wannan ba san ma abin da mace su yi a kan to kaga wannan bai yi ba ya kamata ce mu sake dawowa cikin wato kenan yanayin mu wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu mun yi magana akan cewa Abu Rahib wanda yake da abokin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koma ya zama kirista ya zama wato kenan ya zama abokin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Allah yake wanda suka yi sun yi ta saboda jiran Abu Rahim ya zo shi si operate su cuci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inga kuma yanda yake cewa la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahu, duk inda naga mutane suna yakanka wallahi zan yake ka wato kidan tare da su. To wannan Abu Rahim dai shine mutumin da yake wato kenan ainihin dalilin gina wannan masallaci na cutarwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama zai cuta a dalilinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kone shi, an kone wannan masallacin. Da haka kowanne masallaci ya kama da irin wannan hukuncin sa, wato kenan shine an rusa shi. To mu je mu wala alfunna Allah madaukakin sarki ce wallahi in sun zo za su yi maka rantsuwa cewa in aradna illal husna, ba mu da niyya mai akan wannan masallacin face wato kenan alheri. Mu muna so mu gina alkhairi ne, muna so mu gina masallaci ne, amma Allah ya ce wallahi ya sharu binna la kazimun. Ko sun zo sun maka rantsuwa ya Muhammad, Allah ya san cewa ƙarya suke ba su da manufa ta alkhairi dangane da ginin wannan masallaci din. Kuma Allah madaukakin sarki masani ne kuma gani ne a cikin lamarin sa. To mu je malam.
لا تكن فيه أبدا لمسجد نصص على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتدهروا والله يحب المقتدرين.
الله أكبر بكم ترجيك لا تكن فيه محمد كده كي صلى أتكين سا la to kuma ai la tu salli fihi ko mun ce qiyamul layli ba salatul layli ba yawwa la to kun fi abadan karka zanna karka tsaya a cikin wannan masallaci kai salla wato kenan har abada karka yi karka yi. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya hana shi salla a cikin wannan masallaci wanda wayannan mutane wato kenan da yawa su duka munafukai ne, mafi yawa su kadan ne daga cikin wanda basu gane manufar ba, sun yi tsammanin alkhairi da suka je suka shiga cikin masallacin, amma yawa yawa su duka munafukai ne. Allah madaukakin sarki ce karkai salla a cikin sa wato kenan har abada. Kalmar da tazo ta har abada din nan ai zarfu ne, zarfu na zaman ne ko yawa, zarfu kuma kala biyu ne, zarfu zaman ya kasu kashi biyu. Akwai zarfu wanda yake wato kenan muqaddar, wanda yake da gwargwado, kamar ku ce rana kaza ai iya kawo ne ranar ce ko awa kaza ko lokaci kaza. Akwai kuma wanda ke mubhim, kamar ka ce wani lokaci, kaga ba san kowane lokaci bane ko wata shekara ko wata, ba san abin din ba. To idan ya zo shi zarfu wato kenan idan ya zo da nafayu yana da umumi, in ya zo babu nafayu ya kan rasa wato kenan umumi, wato kenan in ya zo li isbat. Anan misalin Allah madaukakin sarki la taqum fihi abada, karka tsaye a cikin sa wato kenan har abada, mun gane. Amma in ya zo da tabbaci ne yana da umumi, wato kira akwai dole iyaka haddin sa. Don haka malaman usul suka fitar da wata hikima anan cewa misali in mutum yace na sauki har abada a matarsa, na sauki har abada, suka ce saki ɗaya ne, saki ɗaya ne, saboda ai yana da umumi, ya zo da wato kenan zarfu, amma a ɓangaren ifbati ba a ɓangaren nafi ba. Can Allah ya ce la taqum fihi abadan, kaga ya zo an haɗa shi da me, annafi. Amma nan da ya ce lallaktuki abadan, yanzu isbati ne ba na koyo ba. Don haka abinda umumi din yake, tunda akwai umumi, abinda yake umumi shine cin ya so matarsa saki dai ne wato kenan tal yawa. Ai wannan ɗayan kan na miki har abada, wato kenan tunda na riga na yi shi ya tabbata har abada, ma'ana saki dai ne akan wannan. Don haka Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan, kar kai sallah a cikin wannan masallaci har abada. Ba ma wannan ba, la masjidun usisa ala taqwa, masallacin da aka sa foundation din ginin sa akan tsoron Allah shi yafi cancanta da kai sallah a cikin sa, ba wannan masallacin ba. La masjidun usisa ala taqwa, wannan ne masjidun usisa ala taqwa. Alamar tafsiri sun yi magana guda biyu, ko suka ce masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da cikin gari Madina, ko suka ce a'a masallacin Quba ne. Ai an yi sallah, suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake hijira ai au uba ya fara tsayawa yayin sallah har da Juma'a tukunna ko kuma Mus'ab bin Umair anan ya fara yin sallan Juma'a tare da mutane kafin ya shigo ciki tabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina Mus'ab bin Umair ya sun yi sallah a gurin har da sallan Juma'a sannan ya zo cikin Madina daga baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya gina masallacin sa don haka suke firin jayar da cewa akwai kuma hadisai da suka magana wasu sun nuna cewa akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa masjidi hadha masjidu ustas ala taqwa min awwal yawmin yato huwa masjidi hadha amma kuma waɗanda suka zo hadisan da suka zo akan cewa masallacin Quba ne to sun firin jaye sun kuma wato kenan karfi saboda ai kafin a gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina an yi sallah a nan masallacin Quba don haka shine masjidin ussisa ala taqwa min awwaliyya masallacin da aka gina shi wato kenan akan tsoron Allah madaukakin sarki tun da farko to wannan masallaci shine yafi cancanta ka je kai sallah a cikin sa don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi kaman al'ada kusan duk sati zai hawo jaki daga masallacin sa na Madina ya tako ya zo Quba yayi sallah a wannan masallacin sannan ya tafi duk sati don haka yana daga cikin masallatan da duk wanda ya je Madina a yau zai ziyarar masallatai to wannan masallacin Quba din yana daga cikin masallacin da ya kamata a ce an je an ziyarce su da wannan da masajidu sitta da masjidul qiblataini da masallacin sayyidina Abubakar da Nabi Allah da sauransu to amma dai wannan kusan yana kan gaba a cikin masallatan da ya kamata a ce mutum ya je shi ya sallah a cikin sa don Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu shi yafi cancanta ko da kai sallah wato kenan a cikin sa mun gane wannan yau shi fice cetta da kaje kai sallah wato kina a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ciki me yasa aka ce min awwal yawmi mun fada saboda farkon zuwan Mus'ab bin Umair yayi sallah a cikin sa sannan kuma daga baya su mutanen Quba din suka aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo nan gurin ya sake yin sallah ya albarkaci gurin su gina masallaci wanda da shine ma wa'ancan mutanen su ma suka kishi suka ce wato kenan za su yi dan haka Allah madaukakin sarki ce nan gurin shi fice cancanta wato kenan kaje kai sallah fihi a cikin sa fihi damir zai iya koma kan shi wannan masallacin Quba din idan kuma mun dauke shi cewa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya koma wato kenan masallacin Quba Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu cikin sa akwai wa'ansu mazaje wanda suke son su sarkaka wayannan mazaje abin da yake da tabbatar mana cewa masallacin Quba ake nufi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo har masallacin Quba din ya tambaye su ce ya ku mutanen Quba Allah madaukakin sarki ya yabe ku akan menene wato kenan ya yabe ku don ya ce bihi rijalu yuhibbuna an yatahharu cikin sa akwai mazajen da suke son su sarkaka kuma Allah madaukakin sarki yana son masu sarkaka sai suka ce ai mu sarkakan da muke yi shine duk lokacin da muka yi fitsari ko ba haya sai mu dauki ruwa mu je mu sarki ba ma zama da najasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan din kuma a kansa ne Allah madaukakin sarki ya yi ku kaga ya zaka ga kaman wani abu ne ba wani mai muhimmanci ba saboda mu dama mun tashi akan wannan su kuma lokacin suka tashi akan shirka da kafirci ba mu maganar sarki a cikin rayuwarsu amma suna shiga musulunci sai ya zama sun dauki wannan mun gane wannan sai Allah ya yabe su akan wannan yanzu mu ramin da sai zaka ga shugaban ba wani abu mai muhimmanci bane cewa da har aya ka wata ta suka kansa saboda dama mun riga mun tashi akan wannan sai zama ba wani sabon abu ne a gare mu kuma ya arna ayan tana nuna mana cewa Allah yana son sarkaka Allah ba da kuke sarki yana son sabta inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jimal Allah sarkakeke ne yana son wato kenan sabta inna Allah ta'ala tayyibun la yakulu illa tayyiba Allah tsarkakeke ne baya karban aiki sai tsarkakeke don haka baya son datti baya daga cikin al'adar musulmi ya zama abin nan ya zama wato kenan a cikin datti a cikin kazanta a cikin menene Nana Aisha tana cewa ya ku taron mata ko murci mazan ku surka yin tsafta burga yin tsafta saboda mu ma muna yin ado Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ado da sauransu saboda haka musulunci yana son wato kenan tsarkaka da kuma wato kenan gudanar da gusar da najasa fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin ko Allah madaukakin sarki tabbas yana son mutane masu tsarkake masu neman tsarkakuwa to muje mallam
afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khayrun amman usisa bunyanuhu ala shafa durufin hairin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin
Allah madaukakin sarki ta afaman usisa bunyanuhu shin yanzu a hankalce kai mai sauraro kana ga wanda ya sa foundation din ginin sa ala taqwa minallahi akan tsoron Allah madaukakin sarki ko waridwan da yadda ita ma ta Allah madaukakin sarki shi wannan mutumi khairun shine yafi alkhairi amman ussisa bunyanahu ko kuma wanda ya sa foundation din ginin sa ala shafa jurufin akan bakin gaba harin mai rusawa fan har bihi fi rajul wanda zata in rusawa da shi cikin wata jahannama kaje ka samu irin wasu gurare zaka samu kwarin da ruwa yake gudu yayi rami sosai akwai gaba wanda in ka zo ka tsaya a gurin a baki baki zata in ruso da kai to wanda yaje anan yayi foundation din sa ya gina ginin sa dan da ruwa yazo in ya rarrake kasa rarrake kasa sai ya afka da shi to su ba akan gabar kogi ba akan gabar wutar jahannama wanda ya gina masallacin sa akan tsoron Allah shi yafi alkhairi ko kuma wanda ya gina a bakin gaba mai rusawa jurufin harin gaba mai rusawa wanda fan harabihi za ta rusa da shi cikin wato kenan wutan jahannama wanne ne yafi alkhairi a cikin wannan malamai suka ce wannan masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rusa tabbas wuta tana tashi a cikin sa sahabbai sun ga wannan da idan su wani lokaci su ga hayaki yana tashi a gura wannan gurin sahabbai sun ga wannan da idan su cewa wannan masallaci akan gaban wutar jahannama wato kina aka gina shi amma su wayannan mutanen Quba sun gina shi akan yardar Allah madaukakin sarki ko kuma mun dauke shi masallacin Annabi an gina shi akan tsoron Allah madaukakin sarki don haka kaman ayan tana karantar da mu ba lallai masallaci ba duk abin da zamu yi mu gina shi akan tsoron Allah to in mun yi hakan nan sai mu samu ladan sa sai mu samu wato kenan yadda Allah madaukakin sarki amma duk abin da muka yi musamman ma babu abin da yafi takeici kaman mu dora aikin alkhairi akan abin da ba alkhairi ba aiki ne da ake samun lada akan sa makaranta ne zamu gina ko kuma asibiti zamu gina ko wani aikin alkhairi zamu gina ko wani foundation zamu yi duna aikin alkhairi ne sai ya zama kan cewa sanunmu da duniya ta sani sanmu da duniya ta sani yafi yawa akan dan Allah to kaga wato kenan sai zama babu abin da fita kai cewa wannan aikin ladan mu rasa ladan akan sa saboda riya ta shiga ko sun a ta shiga ko wani abu makamancin wannan wato kenan ya shiga dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya gina bunyanin sa akan tsoron Allah madaukakin sarki da neman yardar Allah yayi dan Allah ne to khairun wannan fa shi yafi alkhairi shi yafi alkhairi ba wanda ya gina nasa wato kina akan gaban da za ta iya rusa shi a cikin wutan jahannama ba wallahu la yahdi alqawmal zalimin tabbas Allah madaukakin sarki ba shi da mutane wato kenan azzalimi don mutumin da yake azzalimi ne Allah madaukakin sarki ba zai abin din sa ba don haka yana da kyau mu kiyaye duk abin da zamu yi mu ikhlasi a kansa duk abin da zamu yi mu yi shi dan Allah sawa'un ya samu karbawa a gurin mutane ko bai samu karbawa a gurin mutane ba ba ruwan mu mun yi dan Allah in Allah ya gadawa ya albarkace shi ya yada shi ya yaukaka shi wala Allah ma sai bayan kabar duniya sai Allah madaukakin sarki ya yaukaka abin albarkar abin da ya waita saboda ikhlasin da kai la Allah wanda kai ba da ikhlasi ba yana iya yawa kafin ka bar duniya rushe ko kuma kana barin duniya ya rushe dama can ka dan sa wato kenan abinda ba shikenan ba to muje la yazal lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka fara daidai Allah madaukakin sarki amfana mu jiya na yi wata magana a cikin tambayoyin da aka bayar nace malaman malikiya sun ce yau ba za mu ansa tambaya ba ko mu da ta insha Allah barik lafi ma dai ta kira wasrif anna sharra ma kadai ta fa inna ka taqdiru al-haqqi wa la yakda alayk baba ربكدت وينك تقديم الحق ولا يقدالك وين ولا اذ من عادت ولا ذل من ولا تبارك ربنا وتعالى اللهم اسناك وتناك الامور كلها وجرنا بك زيرا داب لك اللهم اغفر لي موتانا وارحم اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحمنا اذا سرنا الى صاروا الى ما صاروا اليه يا رب العالمين يوم دام عز تنبيا با ما سو نيمان ادوي الله مدوكين سركي يا amsa mana gaba daya an ce baba akwai Allah ya masa rusuwa muna addu'a Allah ya ji kansa ga wanda namu wanda su muka rusu tuntun su turbe da sauran su duk muna addu'a Allah ya ji kansu iyaye mu da suka gwata tun gaba Allah ya ji kansu wanda muke da rai Allah ya ji kanmu Allah ba mu cikakken wato kin rayuwa ta akan imani ya farta mana Allah kare mana kasar mu ya kare mana imani mu ya kare mana addinin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasallu salamun alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.